بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ويضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دار الجمعة daren uku ga watan Muharram shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama, wanda ya dace da lissafin 20 ga watan Yuli shekarar miladiya ta 2023. Wannan shine darasi na 36 insha Allah cikin jerengen darussa daga littafin Ma'alimus Sunna An-Nabawiyya, wanda Sheikh Salih bin Ahmad Ash-Shami ya tattara wato gundarin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga littafin sunna guda 10. Allah ubangiji ya saka mai da alkhairi. Wannan karatu muna mishi take da taqribus sunna baina yadayil umma, kusanto da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsakankanin al'ummarsa. A darasi da ya gabata mun karanta dogon hadisin nan na tarihin wato abin da zai faru a firan alkiyama a cikin kitabul iman bil yawmil akhir da malaki kawo mana. A cikin wannan hadisi mun ji irin yadda mutane gaba ɗaya za su shiga cikin tashin hankali a ita fafutukan neman wane ne wanda za a samu sauki ta hannunsa. A ji gun Adamu, a ji gun Ibrahimul Khalil, annabi Nuhu, sannan Ibrahimul Khalil, sannan Musa Al-Karim, sannan Isa alaihimus salamu ajma'in. Kowannensu yana nuna firgicinsa da jin tsoronsa da cewa ba zai iya ɗaukan ragamar wannan aiki mai girma ba. Ƙarshe a taho ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda shine zai je gurin Allah ya nemo wa mutane ceto, kuma Allah madaukakin sarki ya girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya masa alƙawari, a sa an yi wa asaka rabbuka maqama mahmuda. Daga nan a samu rangwame a yi wa mutane hisabi, kowa ya san matsayinsa. Allah ka sa mu tsira. Domin kawo ƙarshen wannan hadisi sai lokaci ya ƙure mana, akwai ɗan abubuwan da suka rage kaɗan a cikin hadisin wanda suke da alaƙa da wasu cikin fa'idoji da ya kamata a ambata a hadisin, tare da cewa wasunsu mun ambace su a cikin gyabban bayanan da aka yi. Na farko daga ciki bambancin wato matsayi da ya bayyana na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, yadda Allah ya bayyana fifikonsa akan sauran annabawa, duk da yake su ma masu girma ne, su ma manya ne, ulul azmi ne. A cikinsu akwai annabi Adam alaihi salam, wanda shi ne uban mutane gabaki ɗaya. A cikinsu akwai annabi Ibrahim, wanda khalil ne na Allah maɗaukakin sarki. A cikinsu akwai annabi Musa, wanda kalimu ne shi kuma Allah yana magana da shi. A cikinsu akwai annabi Nuhu, wanda shi ne uban mutane na biyu bayan Adam alaihi salam. Sannan akwai annabi Isa, wanda yana daga cikin aulan nasi bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wanda kuma shi ruhun ne min Allah. Inda wannan falolin nasu, amma kaga bambancin matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wurin Allah fiye da nasu. Kuma su kowanne cewa yake nafsi nafsi nafsi, shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yake ummati ummati ummati, kowa yana ta kansa, yana neman kilan salaman salama, shi kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yake al'ummarsa. Wannan yana nuna falala da ɗaukakar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda shi na jagora ga annabawa gaba ɗaya. Kuma wannan yana nuni zuwa ga yadda ya kamata jagorori su zama suna damuwa da al'ummar su fiye da kansu, suna damuwa da makoma al'ummar su fiye da tasu makoma. Mun ji kuma cewa daga cikin fa'idar wannan hadisi za mu iya cirewa shine, idan mutum ya nemi abu a gun wani babba, to yana da kyau kai mishi kirari, ka nuna mashi wato darajarsa da ta sa aka nemi wannan abun a wurinsa. Sannan kai kuma da aka nemi wani abu a wurinka, idan ba ka da damar da za ka yi, to kar ka yi mutane shiru kawai a rasa manufarka. Yana da kyau ka faɗi uzurinka, ka ba da hanzarinka, sannan kuma ka nuna shawara game da mafita, ina za a je a samu wannan abun da kai ka kasa samu, da kuma muhimmancin shawara, muhimmancin a tare a shawarta, musamman akan abubuwan da suke muhimmai ne, wanda suka shafi kowa a cikin al'umma, a cikin gari, a unguwa, a makaranta, a kasuwa, a wata ƙungiya, a wani gida. Duk sanda ka samu wata mas'ala wanda za ta iya shafan kowa, wani rikici wanda zai iya cinye kowa, wani abu da kowa yana da stake a cikin sa yana da matuƙar muhimmanci a tsaya a shawara a ga ina za a bullo masa sannan kuma ya nuna dan adam na iya manta abin da ya sani idan ya ji tashin hankali da bala'i kuma abu ne mai yiwuwa ila yau a yi shawara mutane su haɗa kan wani ra'ayi sai zama a shi ra'ayin ba shine asalin mai kyau ba sannan hadisin asalin abin da hadisi ke tabbatar mana shine tabbatar da falalar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da bayani akan ceton da zai yi a ranar alkiyama wannan daya daga cikin ceto bambanta ne wanda manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallama zai Allah ya sa mu dace sai mu koma lambar hadisi na 171 inda malam yace an Anas ibn Malik an annabi sallallahu alaihi wasallama qala shafa'ati li ahli al-kaba'ir min ummati a cikin hadisin wanda al-Imam Abu Dawud da Tirmidhi suka rawaito daga sahabi Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace shafa'ati ceto na ana akwai ana kaddara sabitatin ko ka'inatu ceto na tabbataccen abu ne li ahli al-kaba'ir min ummati ga masu aikata manyan laifuffuka cikin al'umma ta wato wanda suka yi al-kaba'ir laifuka waɗanda suke da haddi irin shan giya irin sata irin zina irin makamantansu da Annabi sallallahu alaihi wasallam hatta irin waɗannan mutane zai musu alfarma ya cece su da izinin Allah madaukakin sarki ranar alkiyama Allah ya samu dace malam ya sake cewa an Auf ibn Malik qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam أتاني آت من عند ربي فخيرني بين أن يدخل نصف أمة الجنة وبين الشفاعة فاخترت الشفاعة وهي لمن مات لا يشرك بالله شيئا وانما رواية الإمام الترمذي ده ابن ماجه ده عوف ابن مالك عوف ابن مالك ابن أبي عوف الأشجعي صحابي ده يوم سلنتا الشيكر رياكين خيبرا ya kuma zauna ƙasar Hims sannan an ce yana daga cikin sahabban da suka je fatu Makka yana marike da tutar kabilarsa daga baya ya kuma garin Dimashka da zama a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kulla zumunta tsakanin ƴan ƙaura da mutanen Madina an kulla zumunta tsakankanin shi da sahabi Abu Darda yana da wata kissa mashahuriya da ta faru da shi lokacin da Sayyidina Umar dan Khattab ya kai ziyara ƙasar Sham Sayyidina Umar dan Khattab ya kai ziyara ƙasar Sham yana halifa wani mai Yahudi ya zo ya sirranta wa Umar cewa akwai wani mutum musulmi a nan garin wanda ya cutar da ni sai aka ce sai Umar ya ce aje a zo da mutumin Umar ya riga ya fusata to dole sa bai suka ji haka sai suka ruga da gudu suka gaya ma wani babban mutum ɗajin ba na manta Mu'adh dan Jabal cewa kai maza ka shiga tsakani saboda akwai yiwuwar idan aka zo Umar ya gallaza ma wannan sahabin hukunci saboda ya riga ya yi fushi saboda haka sai Mu'adh ya maza ya je ya shiga tsakani ya ce wa Umar kafin kai hukunci ka tambaye shi me ya hada su idan ka tambaye shi sai ba da labarin cewa ya kama wannan bayan gudan ne yana kokarin yi wata musulma fyaɗe shi kuma shine ya daka mai duka mai yawa ya mashi duka irin abin da ke ce mai dan banzan duka da Umar ya ji haka ya ce to ka kyauta Shirka kuma bai hude ka kare amanar da aka yi da ku ta zama cikin mu cewa za ku kiyaye mutuncin al'ummar mu kuma za mu kare muku alfarmar kasancewar ku a cikin daular musulunci Umar ya sa aka yi mashi aka kere shi shine farkon mutum da aka yi wa irin wannan hukunci a daularin musulunci Auf ibn Malik ya rusu ne a shekara ta 73 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin halifancin halifan Banu Umayya Abdulmalik dan Marwa wannan sahabi shine yake ruwaito mana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa annabi alaihi salatu wassalam yana cewa atani atim min indi rabbi wani dan sako ya zo mini daga gurin Allah ubangiji na fa khayyarani yace Allah ya ce a bani zabi baina an yudkhila nisfa ummati aljanna ko dai Allah ya sanya rabin al'ummata 50% na al'ummata a sasa aljanna wa bayna shafa'a ko kuma a bani dama na cece duk wanda ya cancanta na cita fakhtartu shafa'ata sai nace na zabi a bani dama na yace wahiya liman mata la yushriku billahi shay'a shi wannan cetan zai shafi duk wanda ya mutu alhalin ba bai mutu yana shirka ba idan ya mutu da tauhidi to kaga wannan cetan ya shafe shi wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna abin da zai tuba da dama ya cece adadi mafi girma ceto zai fada zai fada da dama fiye da wancan alƙawarin na rabi din na rabin al'umma sadaka sai ya zabe shi saboda yadda yake kaunar al'umman nan tashi Allah ya kara masa tsira da aminci babu ikhraji ba'thin nari babin da ke bayani akan fitar da rabon wuta wannan hadisi da malai ya kawo yana cikin Bukhari da Muslim an abi sa'id al-khudri qala daga sayyidina abu sa'id al-khudri Allah ya kara masa yadda yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yace yaqulu Allahu ya adam rana al-qiyama Allah zai ce ya kai adam fa yaqulu labbaika wa sa'adai ce ya Allah na amsa maka na amsa kiranka ya Allah wal khairu fi yadayk alkhairi a hannunka yake gaba daya hannunka guda biyu Allah malamai suka ce an ware adam ne me yasa aka ce adam shine zai wannan aikin saboda shine mahaifin kowa dake wannan taro na kiyama zuriyarsa ce saboda kuma shi ya san suwaye ɗan wuta ya san suwaye ɗan aljanna domin kamar yadda cikin hadisin Isra'i lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je Isra'i a wannan dare ya ce naga annabi adam wa an yaminihi aswida wa an yasarihi aswida naga annabi adam a tsakiya gefen daman shi ga wani taro nan na al'umma gefen hagun shi ma ga wani taro dan tambaya sai aka ce mana wannan na daman duka yan aljanna ne a cikin zuriyar shi wannan na hagun duka yan aljanna ne a cikin zuriyar shi daka shi yana da samfurin shi ya san kowa saboda aka ce a wannan taron alkiyama Allah ya umarci shi ce ya kai adam akhrij ba'athan nar ka fitar da rabon wuta shine ma'anan ba'ath asalin alba'athu shine yan sako wanda idan an zo za a fara yaki za a tura su je su yi leƙen asiri su yi sabe su dawo su ake ce ma ba'ath daga maba'u amma anan abin da yake nufi nasibun nar ka fitar da nasibun nar wato a yan ka ware su waye yan wuta a cikin al'ummarka sai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai na yake cewa Allah ya ce wa nabi adam ya fitar da haka sai ya ce qala wa ma ba'athun nar ce ya Allah me kake nufi da rabon wuta ko kuma ma'anarsa nawa ne adadin rabon wuta shine ma bi ma'ana ma bi kidaru ba'athun nar adadi nawa ne kamar yadda zuwa cikin riwaya Abu Huraira wadda take cikin ita ma Bukhari a wata riwaya kuma yace rabbi kam ukhrij mutun nawa zan cire qala sai Allah yace mashi min kulli alfin tis'amiatin wa tis'atin wa tis'ina a cikin kowace dubu ka cire mutun 999 ka auka su gidan wuta wala hawla wala quwwata illa billah ya ba a cikin wata riwaya ta Abu Huraira cewa min kulli mi'atin tis'atun wa tis'ura a cikin kowace 100 ka cire 99 ka gani da ma a cikin 1000 goma za su tsira kenan zaka sai suka ce abinda an kawo amsoshi da yawa suke nuna ko suka ce a cikin al'umma duka shine 1000 din a cikin kuma al'umma manzo Allah sai ya sama shine 100 dalilin amsoshi da mutane suka kawo masu yawa kai dai kawai kai fatan ya za ka tsira shine mafi muhimmanci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa zaka hina yashibu sagir a daidai wannan lokacin shine sa'ad da karamin yaro zai furfure wata ga kullu zati hamlin hamlaha ko mace mai ciki sai ta ji kawai cikin nan ya haifi ko lokacin haihuwa ne wata ran nasa sukara sakra zan ga mutane kuma cikin maye wa ma hum bi sakra alhalin basu sha abun maye ba walakinna azaballahi shadid sai dai saboda tsananin azaba wannan azaba ta bala'i a cikin riwayar al-Imam Tirmidhi yace waqa'at bihim al-ka'abatu wal huzn wa ansha al-mu'minuna yarkuna sai kawai bakin ciki da tashin hankali ya damu mu'minai wato waɗanda annabi ya gaya musu wannan labarin da suka ji wannan labarin sai suka shiga cikin tashin hankali da damuwa sai kawai suka kama kuka a wannan riwaya kuma sai ce fashtad da zalika alai hankalin kowa ya tashi fa qalu suka ce ya rasulullah ayyuna zalika rajul ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to yanzu a cikin mu wane ne wannan mutum dayan nan a cikin dubu ko dayan nan a cikin dari nan da aka ce fadhalika hina yashibu as-sabir wa tadaku kullu zati hamlin hamla malamai sun kawo magana akan cewa to ai a wannan tsayuwa ta alkiyama babu wani yaro karami da zai hali da matsoho ba wata mace mai ciki babu wasu abubuwa irin waɗannan to ya aka ce haka sai al-imam al-kirmani ya ce ai ana kwatanci ne na tashin hankali da damuwa kamar yadda Nawawi shi ma ya faɗa kamar yadda larabawa suke cewa sai ga sun ce asabana amrun tashibu minhul walid wani bala'i ya same mu wanda bala'in nan zai iya tsufatar da yaro kamar yadda Allah yake cewa yauma yaj'al wildana shiba ranar da yara za su farfara ba wai saboda akwai yara ba tashin hankalin ya kai ya sa yara su farfara inda akwai yara Al-Imam Ibn Hajar yace shi ya gano wani amsa da tafi wannan armashi ita ce cewa ai da man an ce kowa a yadda ya mutu haka ba a tashi shi in asuna ala ma matu alai da aka wata mace ta mutu da ciki wata mutu da karamin yaro wani ya mutu da ainihin goyo to waɗannan za a tashe su da wannan surar da cikin da za ta tashi wannan da karamin yaron ta wannan da jegonta da sauransu to suna tsaye a wannan yanayin idan aka bada wannan sanarwar to shikenan sai kawai sai yanayin ya rikici wallahu a'lam kamar yadda na faɗa dai wannan abubuwa ana so ne musulmi ya yi imani da su kuma su tsorata ka dan ka bi Allah sannan kuma kai ta'addu'a da neman Allah ubangiji ya tsiratar da kai Allah ka tsiratar da mu gaba kida sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci gaba da ce musu yace qalu ya rasulullah ayyuna zalika ar-rajul to wane ne a cikin mu qala sai yace abshiru al-bishrun ku ya ku mutane na ya ku sahabbaina ya ku al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa inna min ya'juj wa ma'juj alfan wa minkum rajulan ai abinda ake nufi da dubu din nan to dubun nan duka a cikin ya'juj wa ma'juj za a cire su ku kuma sai a cire daya a cikin daya shine dan adam da za a kai wuta sauran kuma duka a cikin ya'juj wa ma'juj za a cire dan aka kula mu ya'juj wa ma'juj mun ji babuka a baya akan su cewa su ma ƴaƴan adamu ne amma kangararru ne kamar yadda Allah ya bada labarin kangarar su da yadda turkan laini yaje ya same su suna barna inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard mabarnata ne fa hadd nas'aluka harajan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda shin ba ma baka wani abun kafin alƙalami ba dan ka gina mana wato katanga ka katange tsakanin mu da su to yasa fa aka kawo dutse aka naka dutse da azurfa da ƙarfi da wane ne aka gabbala wuta aka yi wannan katanga akwai wani wata kissa mai ban mamaki da ake ambata a littafin tarihi ina ga babu laifi mai ishara zuwa gare ta a gurguje wani halifa da ake ce ma al-Wathiq ɗaya daga cikin khulafa na daular Abbasiya ya taɓa yin mafarki sai mafarkin ya ga ya'juj wa ma'juj sun fito sun kusa isowa cikin mutane to dai wannan mafarkin sai hankalin shi mugun tashi ya rasa yadda zai ya shawarci wasu ƴan fadan shi sai aka ce to ai ya kamata a tura da wasu masana su je su duba inda katangan nan take ko da gaske ne abin ya faru a lokacin akwai wani da ake ce mashi Salim at-Turjuma wani mutum da ake cewa yana jin yarurruka sun kai guda 30 shine shugaban wannan kungiyar masana wasu scientists da aka aika aka ba su kayan aiki da sojoji masu gadin su da ababen hawa abinci ma sai da aka yi lissafin abincin da shi su na shekara daya sun kama hanya sun yi tafiya fiye da wata shida rahoton yana nan a cikin littafin al-Idrisi wani littafin tarihi ya kawo rahoton duk da yake wasu daga baya musamman turawa ƴan kwakudu ba sun dinga kokarin karanta labarin amma dai labari ne mashhuri a tarihin musulunci har suka je wani gari inda daga nan ne aka ba su kamar a ce guide wasu mutane da su nuna musu hanya sai da suka fita daga duk inda dan adam yake suka sanar suka tarar da wasu garuruwa lalatattu wanda alama an yi barna to nan ne inda yajuju suke barna inda aka ce inda yajuju majuju wa wanda mufsiduna fil ardi har dai suka kai inda katangar nan take sun je sun ga katangar kuma sun dawo da rahoto akan katangar cewa katanga ce ta karfe mai tsayi mai kaza mai kaza labarin yana da tsawo kuma suka kewaya ta ba su ga inda ta dole ba fama sata'u an yudhiru wa mastata'u lahu naqaba ba sa iya hawa sama an yudhiru su hawa sama su tsallako wa mastata'u lahu naqaba kuma sun kasa huda ta kasa suna nan kamar yadda muka ji a baya sai da suka ce insha Allah to ranar Allah zai ba su iko su samu su huda ta a takeice waɗannan mutane su a turjuman suka dawo duk da yake sama da rabin su sun mutu a hanya saboda wahala da tashin hankali suka dawo suka gawo wani sarki labari sai hankalin shi kuma ya kwanta daga baya kuma sai suka ce to ai mafarkin ma da yayi ba wannan ne fasarar shi ba ana ganin fasarar mafarkin shi ne zuwan ta ta zuwan su hulaku da suka zo a shekara ta 656 suka yi kace-kace da garin Bagadaza wallahu a'lam wannan dai wani labari ne wanda Allah ne ya fi kowa sanin tabbataccen ingancin sa zaka yi kuma littafin abin nan al-Idrisi ko wani makamancin sa zaka iya samun bayanin ko a Google ma idan ka Google labarin abin nan zuwa su Salim at-Turjuman zuwa abin nan zuwa ganin katanga ya juju zaka iya samun karin bayani a ciki insha Allah to waɗannan mabarnata su ya juju su ne su za a yi takwasa ana zubawa a wuta ba mutane waɗannan mu irin ba Allah ta tsaye sun makala sannan sai annabi ya ce wallazi nafsi biyadihi na rantse muku da Allah da raina ke hannunsa inni la atba'u an takunu sulfa ahlin janna ni ina kwaɗayin a ce ku dinnan iya al'ummata ku ne ɗaya bisa ukun ƴan aljanna in ya so sauran al'ummomi duka tun daga Adamu har zuwa zamanin annabi Isa su kuma su sharing biyu bisa uku kawo ko wannan ma ai alhamdulillah kala mai riwaya Abu Sa'id ya ce fahamidnallah sai muka yi hamdala wa kabbarna sai kuma usari suka yi Allahu akbar sun ji daɗi kenan ba laifi da ka ja ya burge kake kabbara thumma qala sannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kara musu da cewa wallazi nafsi biyadi na rantse muku da Allah da raina ke hannunsa inni la atma'u an takunu shatara ahlil janna ina kwaɗayin a ce ku ne rabin ƴan aljanna nabi ya ce inna mathalakum fil umami kamathal sha'aratil bayda kuma yawan kuɗin nan fa a cikin al'ummomin duniya gaba ɗaya yawan al'umman Allah sallallahu alaihi wasallama bai wuce kaman ash-sha'aratil bayda farin silin gashi fi jildi thawril aswad a jikin fatar baƙin bijimi aw raqama ko kuma wata ƴar abin nan wato wata ƴar tawada fi zira'il himari a jikin damtsan jaki in kaga jaki yadda yake zaka ga sai goro zai kawai dan wata irin kamar da ake cewa tawada Allah da take fito mutane a jiki batmark ko sai ka gani a jikin shi haka to yawan al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam idan aka yi comparing da sauran al'umma tun daga Adamu alaihi salam har zuwa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to yau to mu ne mafi karanci to kuma Allah ya ce bake mu muka samu wannan falala Allah ubangiji ya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan alfarma aka shigar da rabin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aljanna baya kuma ga ceto da ya karba kaga alhamdulillah kusan kowa wanda dai imani dai samu ya tsira nan Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan al'umma ta shi yake fara yana nufin ummatu da'awa ke al'ummar da aka aiko shi zuwa gare su domin shi ne za a samu abin sai ya seti domin ai akwai kafirai a cikin al'ummar da aka aiko shi to su za a yi haƙin su da sauran kafirai ƴan uwansu na wasu al'ummomi wannan hadisi kamar da muka ambata Bukhari da Muslim su rawaito shi ma yana tabbatar da samuwar wuta da aljanna da magana Allah da ainihin kuma ceto da Allah madaukakin sarki zai ba manzala sai sunan madama na ya cece al'ummar sa sannan kuma da nuna cewa al'umman zaba sallallahu alaihi wasallam su kadan ne idan an kwatanta da sauran al'ummomi da suka gabace su babu fikakil muslimina bi ajjatihim min ghairi babun da ke bayani akan cewa za a cece musulmai da adadin su bi ajjatihim da adadin su min ghairihim na daga wasu waɗanda ba su ba wasu al'ummomin daban annabi Musa daga Musa al-Ash'ari kenan kala yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yana cewa idza kana yawmul qiyamati idan al-qiyama ta tsaya dafa Allahu azza wa jalla ila kulli muslimin yahudiyya Allah ubangiji madaukakin sarki sai ya bai wa kowane musulmi wani ba yahudi au nasraniyan ko kirista fa yaqulu sai Allah ya ce mushi hadha fikakuka minan nar wannan shine madadinka a wuta to nan da aka ce musulmi malamai suka ce ana nufin musulmi mai zunubi musulmi mai laifuka wanda ba dan rahama Allah da ceton manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan kuma ya mutu da tauhidi ba to da ya fi cancanta a kai shi wuta to irin shi kamar yadda yake a cikin wata riwaya da ke cikin sahih muslim da ta zo da cewa ya ji yawmal qiyamati unasun minal muslimina bi dhunubin mithli jabal ranan alqiyama wasu mutane cikin musulmai za su zo da zunubai dubga dubga kamar girman duwatsu sai annabi ya ce fa yaghfiru Allahu lahum sai Allah ya gafarta musu zunuban Allah gafarta mana annabi ya ce wa yad'aha alal yahudi wan nasara sai a shutun din zunuban zuwa ga kristoci da yahudawa wannan riwaya ta din da yake Imam al-Baihaqi yayi da'ani akan ta cewa akwai tafarrudi na wani mutum mai suna Abu Talha amma dai riwaya ce na cikin sahih muslim to da aka ce kuma hadha tikawuka minan nari wato saboda kowane mutum an halarce mashi wuta da aljanna an halarce mashi gidan wuta da gidan aljanna idan an samu musulmai aljanna Allah ka samu ciki sai a ba kafirai su kuma bangaren wuta na yan aljanna nan sai a ba kafirai kuma wannan adalci ne daga Allah kar wani ya ce ya za a yi haka ai wato da adadin su da gurgurdan adadin yan aljanna gidajen su na wuta sai a rabe ma yan wuta su saboda kafircin su da zunubin su sai zama kamar a ce an fanshi musulmai ne da su amma dama kafirai ne masu zunubi idan sun shiga wuta sai a ba su duka gidajen wutan har da waɗanda suke inda wani musulmi ya shiga to da zai shiga nan Allah ka tsare wannan hadisi yana cikin sahih muslim shi ma wa Anas ibn Malik kala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي يجي إن هذه الأمة مرحومة عذابها بأيديها فإذا كان يوم القيامة دفع إلى كل رجل من المسلمين رجل من المشركين فيقال هذا فكاكك من النار نبي صلى الله عليه وسلم يجي إن هذه الأمة قال قلنا الأمة توا مرحومة الله يرجع يأتوك وكنسا ya mata falala cewa zai ji kan wannan al'umma azabuha bi aidiha in kaga al'umma annabi sallallahu alaihi wasallama ta shiga cikin wani dandanan kuda su suka jawo kansu azabuha bi aidiha shi Allah ya tsara yi wannan al'umma rahama in ta bi Allah amma idan bata bi Allah ba to azabar tana hannunta a duniya ne ko a lahira kisa Allah yace falawla in ja'ahum ba'athuna tadarra yumi yana sanda suka ga bala'i su rankofa a gaban Allah Allah yace walakin qasat qulubuhum sai dai zakatan su sun bushe wa zayyana mu shaytanu ma kanu ya'mal shaytan yana zayyana musu abin da suke aikatawa duk wannan bala'in da mutane suke ciki duk bala'in nan da yake a cikin duniya da fatara da talauci da hawan farashi da yawan mace-mace da cututtuka da zalunci shugabanni da tsoro da yunwa da fari da duk wani bala'i da kaga yana shafan mutane su suka jawo kansu mun shayi magana akan wannan mutane mu muka jawo kanmu kuma da zamu koma mu bi Allah Allah zai janye mana wannan bala'i amma duk sanda kuma bala'i ya karu me ya kawo kuma a bi Allah kuma sai a yi ta korafi a yi ta cece ku ce ko a ƙara ma kangarewa Allah kusa sai ga lamura suka ta ƙara rikicewa Allah ka ba mu lafiya sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai fa idza kana yawmul qiyamati dufi'a ila kulli rajulin minal muslimina rajulin minal mushrikina fa yuqalu hadha fikakuka minan nar da ranar alqiyama tai sai a dauki kowane musulmi a miƙa masa wani mushriki a ce kaga wannan shine zai mai gurbin ka a wuta inda baka yi imani ba guda kana da wani gida a wuta amma imanin ka da kai to wannan shi zai mai gurbin wajen a cikin wuta kuma manzo hayin da malamin yana kawo mana bayani ne game da sifatul qiyama wasafa mana abinda zai faru a ranar tashin alqiyama a lokuta da wurare da yanayi mabambanta babul hisabi wa qisasil mabalil babin da ke bayani akan awon kaya hisabi lissafi wa qisasil mabalil da kuma wato abin nan ramuwa game da abin da ke tsakankanin mutane na haƙoƙi sune mabalil an safwan ibnu muhriz al-mazi daga safwan ibnu muhriz ibn ziyad al-basri malami ne cikin tabi'ai wannan yana da hadisi a cikin kutubus sita in banda littafin al-imam at-tirmidhi wato yana da hadisi a cikin bukhari da muslim da abu dauda da ibnu majah da nasa'i da sayyid ibn majah qala to shine yake cewa bainama ana amshi ma ibn umar radiyallahu anhuma akhidun bi yadi muna tafi ni da sayyidina abdullahi dan umar Allah ya kara masa yarda shi da mahaifinsa ina rike da hannun malamin nawa id arada rajulun faqala sai wani mutum ya bujuro mana sai yace kayfa sami'ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kaji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana bayani fil najwa game da tattaunawar da Allah zai yi da bayin sa ranar alkiyama game da ganawar da Allah zai yi da bayin sa ranar alkiyama fa qala sai Abdullahi dan Umar yake cewa samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya kulu naji manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallama yana cewa inna allaha yudnil mu'mina lalle Allah zai kusanto da mu'mini fa yadau alaihi kanafa sannan Allah ya sanya masa sitirarsa wato ya sa masa hijabin da ba za a ganshi ba waye sturu husayr sai sitirce shi kamar da aka shiga wani daki da kai sai wani ku yi magana saura ba sa garin fa yaqulu sai Allah ya ce mishi atarifu dhanba kaza ya kai wani ka tana zunubi kaza da kai auri kaza lokaci kaza kai da wani kaza ko da wanta kaza ko da suwana da kaza da kaza duk za a yi mutum bayani atarifu dhanba kaza to zunubi kaza fa ka tana shi fa yaqulu na'am ayy rabb shi gaskiya ne ya Allah na tana ya ubangiji na tana hatta idza qarrarahu bi dhunubi sai Allah ya tabbatar wa mutum da dukkan zunubansa wara'a fi nafsihi annahu halaka bawa ya ga cewa to shikenan fa ya kade ya halaka qala ba mutum ya shiga cikin wannan damuwa da tsorata sai Allah ubangiji ya ce da bawa satartuka alaiha satartuha alayka fid dunya kwantar da hankalinka ai kaga wannan zunuban da kai su a duniya ma ba wanda ya san kai narma maka asiri kai kayanka asiri arfe wa ana aghfiruha laka alyawm kuma yau ma zan gafarta maka zan tura maka asiri ba kamar yadda a duniya kai zunuban nan ba wanda ya sani da gani sai kai to haka anan lahira ma ba za a ji labari ba zan gafarta maka fayuta kitaba hasanatihi sai a bashi littafin kyawawan ayyukansa Allah ka sa mu tsira wa ammal kafir wal munafiqu da kafiri da munafiki fa fayaqulu al ashhadu sai masu ba da sheda su ce ha ula alladhina kadabu ala rabbihim ala la'natullahi ala adh-dhalimin wato masu ba da shedan su ne mala'iku da hafaza din wasu suka ce annabawa da manzanni kamar da Allah yake cewa na zana min kulli ummatin shahidan alayhi wani mala'iku ko kuma abin nan waɗannan mala'iku masu aiki na musamman kiraman katibi ya alamuna ma taf'alu ko kuma dukkanin su za su ba da shaida akan cewa to waɗannan su ne suka ƙaryata Allah da anta Allah ta tabbata akan azzalimai Allah ka tsare mu daga zalunci wannan hadisi yana cikin Bukhari da Muslim da wannan riwaya ta Safwan ibn Muhriz al-Mazini wanda kamar yadda muka ji tabi'i ne shine yake tafiya da Abdullahi dan Umar ya ji wannan labarin ya kasance mutum ne mai yawan kuka haina da wani aiki na musamman da yake shiga yana kuka saboda tsoron lahira ya rasu shiga ta 74 bayan hijira Allah ya gafarta mishi malam ya ce wa an abi sa'id al-khudri an rasul radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala har ila yau daga sayyidina Abu Sa'id al-Khudri Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza khalasa al-mu'minuna minan nari hubisu bi qantaratin bayna al-jannati wan nar yace idan musulmai suka tsira mu'minai suka tsira daga wuta tsira daga wuta anan wato wa in minkum illa wariduha in aka tsallaka sirai bayan an tsallaka wani da gudu wani kamar walkiya wani da rarrafi wani da tafiya wani ana ya kushin shi har dai ya samu ya tsallaka to an gama tsallakawa gaba daya ana ganin an tsira sai aljanna kawai nabi ya ce hubisu bi qanfarati sai a tsare su a wani fili qanfara shine wato tarafu sirat a gefen sirat din anan za a sake tsaye su a wani checkpoint sabu bainal jannati wan nar wanda yake tsakankanin wuta da aljanna al-imam ibnu battalin yana cewa wannan tsaya wanda za a yi da wannan tambayar da za a yi ba kowa bane za a yi ma mutane ne waɗanda suna da ayyuka masu kyau da za su kai su aljanna amma kuma suna da ɗaiɗaiwar matsaloli tsakanin su da junan su gulma cin mutunci zagi la'anta bashi da wani yake bin wani kuɗin gadon wani da wani ya cinye kuɗin abincin wata mata da kace baka biya ba bizi ba sata ba da yan gayu suke cewa irin wannan kananan matsalolin wanda za a iya warware su dan duk wanda haka ya tsallako sirati to wannan matsalar shi karama ce kenan amma da haka ba zai shiga aljanna ba sai an yi waɗannan tambayoyin annabi ya ce fa yataqasuna mabali makanat bainahum fid dunya sa'abu sawun wato a matsaloli da suke tsakankanin su a nan duniya hatta idza nuqu sai an tsarkake su wa hudzibu an tankade an rairaye udina lahum bi dukhulil janna sanan da su shiga janna za a tsaye da kowa ana ce to kai wani ne da kai da mai gidanka kun yi rigima kaza ka je kai gulma shi a waje kaza kai wani ka kai wani kutu an kwace fili an bayar ba na kamar wanci eh kin saci kudin miji ke ma zaki fito da su yanzu wani da wani eh kun hada da baki da barayi an zo ayi mai gidan ku sata kai kai ko wannan ku duk sai an yi waɗannan rigingimu irin waɗannan duka sai an warware su ga masu imani waɗanda Allah madaukakin sarki kan da rasta fa aljanna kai sai shine za a yi duka a nan wuraren a gama nabi ya ce ba za su ga aljanna ba sai an tsarkake su an tace su udina lahum bi dukhulil janna yace fa wallazi nafsu muhammadin bi yadihi na rantsi da wanda ran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke hannunsa yace la ahaduhum bi maskanihi fil jannati adallu bi manzilihi kana fi dunya ce na rantsi da Allah dayan su ya sai ya fi gane gidan shi na aljanna fiye da gidan shi na duniya to me yasa saboda gidan shi na duniya tsananin rayuwa a ce ya shekara 40 a duniya a cikin gidan wataƙila bai gina gidan ba sai da shekara 20 ko da 5 sannan shekara 60 a duniya ko 65 ko 70 ko 80 ya mutu a ce ma tun da aka haife shi yana da gidan kanshi ya shekara 100 a duniya saboda ya san gidan shi shekara 100 amma gidan shi na aljanna tun da ya mutu ta yi zai shekara 500-800 shekara 1000 ya zo ne na kabari fiye da 1000 ma to amma kullum ana nuna mishi gidan shi na aljanna saboda zai fi gane gidan na aljanna fiye da gidan shi na duniya sannan kuma saboda ita duniya tana caccanzawa yanzu duk garin da ka sani in ka bar shi bayan shekara 10 ko 20 ko makamanci haka in ka je ba za ka gane abubuwan da ka sani ba ba za ka gane gidajen ba ba dole ka gane mutanen ba kai ba ma gari ba makaranta ma inda kai secondary school yanzu bayan shekara 30 ko 25 ka je ka gaya take za ka iya gane headmaster ko ka gane ajinku ko ka gane inda ake alola duk za ka ga canza gaba daya to amma gidan shi na aljanna yana nan intact yadda yake so da ka zai gane shi kowa da ya shiga ya san hanya ya san inda zai je babu wani rudani ko dimuwa irin yadda mutane suke bacewa a wasu garuruwa idan su je suna baki to duk babu wani irin da zaka ga alhali a makka duk su rikikice din nan su rasa inda za su musamman kwanakin zaman mai nago to babu irin wannan a lahira duk wanda ya shiga aljanna ya san ina ne gidan shi sai kama hanya kaje Allah ka sa mu dace Allah ka sa mu shiga a wannan hadisi shi ma yana cikin Bukhari malam yace wa Annabi Hurairata anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala manzo Allah yace atarawna atadruna mal muflis ko kun san wane ne fallasashe muflis shine wato bankrupt wanda ya riga ya tsiyace matsiyaci bayi da komai qalul muflis fina man la dirham lahu wala mata Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce suka ce wa Annabi sallallahu alaihi wasallam a gurinmu matsiyaci matalauci shine wanda ba shi da ko kwandala kuma ba shi da komai na kama sayar ba shi da hatsi ba shi da filaye bai da dabbobi bai da gidaje ba shi da jari a kasuwa bai da kudin gado a cikin account din shi bai da kona ajiya kai ko irin faidin nan ma da ake saranta fashi halabe shi bai da komai to ne kaga shine al-muflis a nan duniya bai da kama sayar bai da komai bai sai inda zai samu wato matsiyaci irin da ake ce matsiran masallaci wanda ko barawo ne ya shigo gidan shi sai dai ya tsaki ya fita kaga wannan a tabir mutane shine matsiyaci sai annabi ya ce faqala innal muflis min ummati ja wancan na duniya ne wannan zai iya ya sake samu daga baya zai iya Allah ya mishi wani fatahi kuma wannan abin zai iya wucewa iyakacin shi in ya mutu yace ai fallasashe na haƙiƙa wanda shi kamar da nawo yake cewa li annahu al-haliku al-halakata ya halaka halaka ta gaba daya wal ma'dumul idamul munqati ya ibayi da shi rashin shi na ƙarshe shine wani shine wannan nabi yace shine ya'ti yawmal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin zidran al qiyama yayi sallah yayi azmi yayi zakka wa ya'ti qad shatama hadha amma kuma zai zo ya zagi wani wa qadafa hadha yau wani qazafi wa akala mala hadha ya ci dukiyar wani wa safaka dama hadha ya zubar da jinin wani wa daraba hadha ya maru wani fayuta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanati sai a dosa ibal ladan shi abawana abawana abawani fa in faniyat hasanatu idan ladan shi ya kare sallallahu alaihi wasallam ya ce qabla an yuqda ma alaihi ladan shi zai kare ba a gama biyan bashin da mutane suke zo shi ba ukhidha min khatayahum sai a dauko zinubansu fa turihat alaihi sai a watsa mishi sun maturi hafin nari sannan a jefa shuta al-imam al-maziri yake cewa wasu malamai suka ce ba wannan ya saba wa fadin Allah Allah ta ziru waziratan wuzira ukhra yace to wannan magana ce ta yan bid'a da karancin ilimi domin kuwa inna ma uqiba bi fi'lihi wa wuzrihi wa dhulmi ai an mishi uquba ne da mummunan aikin sa da zanuban sa da zalancin sa shi sa aka kara mai da zanuban wasu saboda ya cancanci wannan zanuban saboda mugun aikin da yake wannan hadisi hadisi ne wanda yake an sha jin shi kuma daga saboda ma sabawa da ake da shi mutane ba su kama da ambar shi da din da ka tambaya hadisin muflis kowa ya san shi yana cikin sahih muslim al-imam Ahmad ya ruwaito shi da Abu Dawud da Bayhaqi da sauransu amma hadisi ne da ya kamata lalle ya dinga jallin zaman bakunan da hannayen mu da zukatan mu akaba banda muke aikatawa a ce kamar da malamin Wala Albani Allah ya gafarta masa da yake sharhin hadisi yake kwatantawa yace ka dauka yanzu kana ustazu da tilawarka da sallar da kake yi wanda kake kokarin ka kai irin ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da azumin ka da kake yi kai tahajjudi kai azumin ramadana kai qiyamul layl kai istighfari kai litinin kai alhamis kai sutu shawwal kai azumin ashura duk azumin nan ba sa wuce ka ko kuma kai attajiri ne kai zakka kai sadaka kai kyauta kai kaza kai kaza duk waɗannan ayyukan na kirki wani yana can yana shegantakarsa ranar kiyama saboda ka aibata shi akan wannan shegantakar a bashi wannan ladan na kai kai shi aljanna ta wani irin asarare ne shi bai bukatar wahala aikin bai bukatar addu'ar Allah ya karba rabbana taqabbal minna baya cikin hadarin yiwuwar akwai riya a ciki tunda ba shi ba kai ko duk kana cikin wannan hadarin kana aikin kana rabbana taqabbal minna Allah ne ka karba mana kana tsoron kada riya ta shigo kana tsoron kada ka zai shigo bayan ka gama kuma a kwashe a ba wani ya tafi aljanna kai kuma kai ka huta karamin misali kamar yadda Malam Abdul Musul Badar yake misaltawa yake kamar mutum ne waye gari yana miloniya yana da arziki ya shigo gari bayan ya bar garin shekara da shekaru da yawa yana shigowa ashe akwai tsofaffi masu bin shi bashi suna nan sun tare su da yan sanda a kwamushin shi a buɗe jakunkunan nan a taraba musu kudaden su har sai miliyoyin ka sun kare gaba daya kuma ba a gama biyan ba su suka da ake ruwan kashi to shikenan tunda miliyoyin nan sun kare abinda za a je a ji shi a gidan yari da safa attajiri da yamma kuma dan gidan gyaran hali wannan shine mafi karancin misalin da zaka iya buga wannan da aka jama'a mu kiyaye waɗannan abubuwan zagin mutane yi musu kazafi cin mutuncin su cin dukiyar su aibata su dukan su zalunta su wani abu da zama haƙƙi tsakaninka da bayin Allah ka kiyaye shi fiye da kake kiyayen haƙƙin da ke tsakaninka da Allah insha Allah yana da gafara yana da rahama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ranar alkiyama za a zo da ma'auni ne guda biyu ma'auni na daya ma'aunin laifukan da mutane suka yi wa Allah yace to wannan sai Allah ya ce diya gafarta musu in bisa tauhidi ma'auni na biyu shine ma'aunin laifukan da mutane suka yi wa junan su shine wadannan yace to wannan fa kan babu gafartawa mu a ranan babu wanda zai yadda ya yafe wani saboda muhimmancin lada a wannan lokacin so da lada yana da gwadi a lokacin babu wanda zai yafe wani yawma yafirul mar'u min abihi wa ummihi mai akhi ummi wa abi wa sai bace wa bane mutum zai gudun ma dan uwan shi gudun ma maman shi da baban shi da sauransu ba zai dawo gonsu ba sai ya tabbata ya tsira so da ka jama'a mu ji tsoron Allah mu kiyaye kanmu mu iya bakunan akan yawan aibatan mutane wani ma baka taba gamuwa da shi ba amma kai ta surutu akan shi wani ma kuma abun mamaki da sunan karantarwa ko wa'azi ko nasiha mutum ya bige da zagin mutane ko ya bige da musu kazafi to wannan kuma cin dukiya sawun dukiyar nan ta oganka ce ta marayu ce ta office ce ta jama'a ce ta gwamnati ce ta makwabta ce ko ta waye in dai ba ta hanyar halas ka same ta ba to ka kiyaye ta Annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda ya sa akwai yankin wani dan uwansa akan shi wallahi ya je mayan masa qabla an ya la yakuna dirhamun wala dinar kar a zo ranar da babu dirhami babu dinar yace inma hiya alhasanatu wassayiat ina ishara zuwa ga wannan mukifin ci za a dinga misayin lada ne da zunubi Allah ubangiji ya gafarta ba to balanta kuma zubar da jini ka zubar da jinin wani ko kai ka kashe shi ko dukan wani duk waɗannan ababe ne masu cinye lada ranar alkiyama har mutum ya shiga cikin wannan lissafi na mafalis na waɗanda suke wato mutanen da aka musu kararrawa aka kwace dukiyarsu Allah ka tsare malam ya sake cewa wa anhu ai daga Abu Hurairah kenan radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala nabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tu'addun alhuquqa ila ahliha yawmal qiyamati shi wallahi ku tabbatar kun mai da haƙoƙi ga masu su a ranar alkiyama ranar alkiyama na rindi da Allah sai kun mai da haƙoƙi ga masu su ranar alkiyama sai kun ba da haƙoƙi ga masu su hatta tuqadal shatil jalha min ashatil qarna yace har sai an dauki fansawa a akuya wanda take balama mara kaho wanda akuya mai kaho ta ga wata balama ko ya karmar kaho saboda mugunta ta tunkuye ta to hatta su da babu hisabi a tsakankanin su babu makoma ko wuta ko aljanna za a ce musu ne kunu turaban to har su sai an musu wannan kisasa shi yake nufi da shi ne malamin sirri suna kisasu muqabala وليس قصاص تكليف سبب ذا اتاشي سو كما الله يفدا تشا وي دلو حوش حشرت الامام النووي يكي تشا wannan dalili ne wannan hadisi dalili ne kamar da ayata tabbatar akan cewa za a tashi had dabbobi to an tashi su suma kamace musu ko zama kasa ga baki da yanku sai an yi qisasi tsakankanin zakara da ya ciji wani karamin zakara da rago mai kaho da ya tunkuyi mara kaho da tinkiya ko akuya da ta ga wata balama saboda mugunta ta rena ta tabi ta tana tunkuyi ta hana ta sake wato duk wannan Allah ba zai kare ba sai an ce mata ita ma ta rama dan yanzu waɗannan dabbobi za a ci musu kunu turaban an musu haka ina kuma ga mutane dan adam kenan wa ana Anas ibn Malik qala kunna inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fadhika Anas ibn Malik yace wata rana mun kasance a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fadhika sai ma'aiki alaihi salatu wassalam sai ya dariya فقال سيئتي هل تدرون مما أضحك كو كن سمي يسانك داريا قال أنا سيئتي قلنا يا رسول الله قلنا الله ورسوله أعلم مكتشي الله دمن زنسا سوسك بسني قال سيئة النبي صلى الله عليه وسلم يتشي من مخاطبة العبد ربه إنا دارياني كما أبن نزي فارونا مقنا دبا وزيد أبنجزنسا يقول يا رب باوزيتي يا أبنجزي alam tujirni min adh-dhulmi ya ubangiji ba ka tseratar da ni daga zalunci ba ka zama kariya ta daga zalunci ba qala yaqulu bala Allah ya ce kwarai ko qala fa yaqulu sibawa yace fa inni la ujizu ala nafsi illa shahidan minni ya allah ayo rana alkiyama abinda nake gani ya allah kada abu yadda wani ya bada sheda a kaina sai dai wata gaba a jikina kada wani third party ya bada sheda na yadda shedan nan ya zama bakina ko hannuna ko kafata ko idona ko farjina ko makamancin haka shikenan qala fa yaqulu kafa bi nafsika yawma alayka shahida sai Allah ya ce to shikenan babu lifi ai haka ne wa bil kiramil katibina shuhuda kai zaka ga shaida ikra kitabaka kafa bi nafsika yawma alayka shahida da kuma kiraman katibin da Allah yake cewa inna alaykum lahafidin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alu to wannan sai su shaida qala annabi yace fa yuhtamu ala fihi to daga nan sai a bame bakin bawa daga nan sai a rufe bakin sa bam Allah annabi yace fa yuqalu li arkanihi sai a ce magabobinsa intaqi ku yi magana qala fatantiqu bi a'mali sai duk su ba da labarin ayyukan da yi baki ya ba da labarin abin da ya ci na haram ido ya ba da labarin afun haram baki ko ido ya ba da labarin abin da ya gani na haram hannu ya ba da labarin abin da ya taba na haram kafa ta ba da labarin abin da ta ji dai ta aikata na haram kowace gaba ta dinga ba da labarin abin da ta aikata annabi ya ce thumma yukhalla bainahu wa bainal kalami sai kuma a bashi dama ya zo ya sake yin magana qala fa yaqulu buqudan lakunna wa suqan sai ya fara tsine magogon shi yana cewa kun ci amana ta kun yaudare ni fa an kunna kuntu unadin ai duk gwagwarmayar mai yadda nake da fafutukan da nake dan ku tsire ni dan ku ake wawaye kawai kun zo kuna ta surut kun mun gani wato Allah ya ba da labarin wannan hadisi a cikin sahih muslim Allah ya ba da labarin irin wannan abun a wasu wurare kan fadan Allah wa qalu li juludihim lima shahidtum alaina qalu an taqara Allahu alladhi an taqa kull shay suka cewa julud anan farji ko gabobi lima shahidtum alaina me yasa kuka ba da shaida akan sai su ce an taqara Allahu alladhi an taqa kull shay haka fadan Allah yau mai shahadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malu ranar da dinnan harsunan su da hannayen su da kafafun su za su bada shaida akan su akan abin da suka kasance suna aikatawa Allah ubangiji ka gafarta mana Allah kuma ka sa mu cika da imani Allah ka mana rahama Allah ka sauka mana rayuwa da makoman mu Allah ka gyara mana duniyar mu da rayuwar mu ke cikin ta da kuma lahirar mu da makoman mu ke gare ta وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته